Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo ku dalilan da masu sharhi kan harkokin noma suka ce su ne suka sa kasar Ghana ta shiga da shinkafa da ta kai ta dala miliyan 560 a bara. To ko sun wani tasiri shigar da shinkafar zai yi ma tattalin arzikin kasar? Kasancewa da dalar Amurka ake siyo shinkafar daga ƙetare. Dr. Najib Ibn Hassan, sharhi kan harkokin tattalin arziki, yema wakil Muhammad Adam karin bayani.
Sun ka duba yanayin Ghana, muna kashe kudi mai tari yawa mai dubin yawa kan wurin kawo shinkafa a cikin ƙasa. In ka duba import wage bill, kudin da gwamnati kashewa a kan sun kaya waje na shinkafa na sama, wanda ke nuna kamar akwai damuwa kwarai. Da sababin wannan kuma CDE kullum yake ta faduwa a kan dola, don kowane lokaci ana neman abinci ya kamata a je ana neman kudi a je dola a je a kawo abinci waje. To yawan neman dola na sa karfin dola ya tashi shi CD ya mutu. To mutuwan CD kuma ina ga kowa ya san abin da ke tafiya ga rayuwarmu. So shi kamata ya yi a san za a yi a magance wannan importation ko kawo shinkafa cikin ƙasa. Sannan kuma na biyu kuma a kawo abinci waje ina cikin, in ka lura idan an samu ku economic sanction. Economic sanction shi ne kamar takunkumi, ina samun takunkumi na wurin batun tattalin arziki, to yana samun tasiri don zan yi wa yanku yawa duk wanda za ku mika wuya. Ina ga India wani shekarun da ya wuce kadan an taɓa samun su wani irin takunkumi na tattalin arziki ya samu tasiri cikin kan India. Tun lokacin inda suka yi rantsuwa ba za su daina batun noma ba, suka mai da hankali hannu ma har yau India tana da tacce da kanta. Kaduna yau population India nan zuwa July India za ta fi China yawa, amma duk da wannan India tana ce da kanta. Sannan an kalu da Japan ta za ta sai shinkafa waje, ya fi mata sauki da ta yi noman shinkafa cikin Japan, amma ta kiya tana faman yin noma shinkafa da tsada cikin ƙasanta. Don saboda duk ƙasan da bai kubuta ga barin yunwan abinci ba, to babu alamar wani ƙasa ya ci gaba. So shi ƙasa ya kamata ya dogara a kan shi wurin abinci. In ƙasa na dogara kan wani ƙasa kan abincin cinta, to wani ƙasa na ku muskila. To da wanne Najeriya suka mai da hankali wurin batun noman shinkafa da noman abinci, har yau kai Najeriya ba ta cin abinci shinkafa waje, kuma shinkafa waje kuma bai shigo mata. Don da Najeriya, population Najeriya ya lunga gana wurin 30 ko 40 times, amma Najeriya tana cin abinci ta kasanta har ta ba wasu kasashe ma ainihin taimako abinci. To wanda ya kamata mu mai da hankali cikin batun noman ƙasa, noman shinkafa. Sannan in ka lura kuma idan muka bari muna kawo shinkafa waje ya yi yawa, to yana kashe mu manoman mu ne. Manoman shinkafan mu wanda suke cikin Ghana, Ghanaians masu noman shinkafa yana kashe su ne. Don daya shi zai yi noman hannu ne, ba mashin zai ba. So noman hannu yana sa kamar cost of production ya je sama, ko bashin zai wurin noman yana zuwa sama. So shi ya kawo abincin kasuwa kuma zai tsada. To na waje kuma large scale production ne, masu noman shinkafa na kasan Turi large scale ne. So shi shinkafa ya zo na farko ga tsafta ga arha, to kowa zai waiwayi shinkafin waje ya bar na gida. A wai ga shi kamar manoman na gida mun rasa su a tsara kamun, kuma in an rasa manoma sun kasa ma'anar shi ne akwai unemployment, za su bar kauyuka su zo cikin gari neman aikin yi, ba kuma aikin yi. Shi kawo pressure kan infrastructure ko kuma kan gidaje da wurin ruwa da hospital da ke cikin babban gari. To saboda shi kamata ya mai da hankali wurin batun noma sosai.
To ranka ya dade Dr. Najib Ibn Hassan, mun ji irin tasirin da shigo da abinci daga kasashen ƙetare yake yi ma wato tattalin arziki na kasar Ghana. To gaya nan kasar Israel ta sanar da cewa za ta taimaka ma Ghana ta kasance ɗaya daga cikin jerin kasashe da za su ringa yin dogaro da kai wajen noman shinkafa. Shin kana ganin in Isra'ilan ta iso nan kasar Ghana, ya yi taimako kuwa, sa'annan wani shawara za ka bai wa gwamnatin Ghana kan wannan al'amarin, domin ganin wannan yunkuri da Isra'ila ta yi ya haifar da natija mai kyau?
zuwa Israel babu laifi bane. Inda gwamnati ya zo da policy da zai taimaka zai yi, shi ne farko gwamnati ya kokari ya kawo university lecturers ne wanda suke batun noma, manoma a zo da su, a kawo kuma manoma kuma na kauye wanda suke noma shinkafa, kauyawa wanda suke noma, a tattara su duka su taimaka masu Israel ya so wurin batun noma, don Israel ba san batun kasan mu ba, ba san batun yanayin mu ba, weather ko environment mu ba, to dole mu samu namu expert masu ilimi na agric na noma na kasa cikin university da kuma masu noma kasa, a kawo dukan su tsaro su Israel ya so a su bai shawara yanda za a yi mutum gurin musa. Na biyu kuma idan ai noman kuma kar gwamnati ya kuma abincin ya fita waje haka, don ba kwa zai yi an amfani da kasan mu ai noma an ja sai waje, a idan ai shinkafan nan to shinkafan nan mu duba nawa muke so shinkafa, muna son kwanti nawa ne, to wannan kwantitin nan a bar cikin kasuwanni mu, in yaso sauran nan a export ko a kai waje, shi ne kamar yanzu ba shi za mu yi kawo shinkafa cikin Ghana ya sauki, sannan kuma wanda kuma aka kawo kuma an yi kuma samu kuma an saye waje an samu one foreign exchange ko dollar ku da cikin kasan, so shi na ga wannan take ta bin ne ya kamata aiki nan.
Masu sauraro, anan zamu nasa ya cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Najib Ibn Hassan da kuma wakil maku Masi Hamza Adam sai kuma Julie Lagos Gresham da take makata hada mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kar mu manta ba shi ne ka da mu kan da ne arzikin mu shi ne uwa uwa, ni ba ku wai waya bayanin magana idan akwai abin jira.